Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu albarka, daga wannan katafaran cibiya masallacin Muhammadul Amin salawatullahi wa salamu alayhi, da ke nan a birnin Azare a jihar Bauchi, ina mana barka da wannan yammaci a wannan dare mai albarka insha Allah. Ba tare da dogon zance ko muqaddima ba, duba izuwa ga karancin lokacin da muke da shi, an ce na yi magana akan gudunmuwar matasa dangane da siyasa irin ta addini, wato as-siyasatu shar'iyya, wadda ɗaya ce daga cikin turaku na rayuwar musulmi, tsarin gudanarwa da shugabanci da tsarin tafiyar da al'amuran yau da kullum da tsarin tattalin arziki da tsarin shari'a. Duka wannan suna cikin abubuwan da siyasa irin ta addini take ba da muhimmanci wajen ganin cewa sun gudana yadda ya kamata. Manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, tun daga farkon zamansa a ƙasar Madina, ya sanya turaku na gudanar da sha'anin shugabanci da sha'anin gudanarwa a cikin daularsa ta Islama, wanda daga nan ne kuma dukkanin al'ummomin musulmi a zamanin na mabambanta da dauloli da suka gabata, daga nan suke samun hasken yadda ya dace a gudanar da al'amarin shugabanci. Idan muka kalli tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar, za mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baiwa matasa damammaki masu girma don su zama suna da musharaka, suna da ta cewa a cikin harkokin shugabanci da gudanarwa. Doktor Dokaji, Allah ya saka mishi alkhairi, a cikin jawabin da ya mana ya ambaci sunayen wasu daga cikin fitattun matasa waɗanda suke cikin stakeholders, wanda suke cikin masu ruwa da tsaki a sha'anin gudanar da tsarin shugabanci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da zamanin da ya biyo bayansa na halifofinsa masu shirewa. Allah ya ƙara musu yarda. Alal misali, mutane irin su Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, mutane irin su Zaid ibn Haritha radiyallahu anhu, mutane irin su Usama ibn Zaid da irin su wato Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu an sa'ir sahaba, da mutane irin su Al-Hasan wal Husayn subtayin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anhuma, da mutane irin su Abdullah ibn Umar, su Abdullah ibn Mas'ud, su Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhum ajma'in. Duka waɗannan da ire-iren su, idan ka bibiyi tarihin rayuwarsu, za ka ga cewa a sa'ad da suka jibanci wasu ayyuka muhimmai na shugabanci na gudanarwa, ko na shugabanci na rundunonin yaƙi, ko na shugabanci na al'amuran addini, za ka tarar cewa mutane ne masu ƙarancin shekaru, matakin irin shekarun da muke a yanzu, ko ƙasa kaɗan da namu ko sama kaɗan da namu, suna da cikin farfajiyar waɗanda za a kira da suna matasa. To ya aka yi suka iya samun wannan wato kafa'ar, suka zama suna da capacity ɗaukan wannan nauyin? Ya aka yi mu kuma a yanzu galibi masu waɗannan shekarun, za ka tarar cewa waɗansu mu ma ba mu san inda muka fuskanta da rayuwarmu ba. Mutum yana iya zama ɗan shekara 25 ko 30 ko ƙasa da haka kaɗan ko sama da haka kaɗan, sai ka tarar ma bai san me zai da rayuwarsa ba, bai san ina ya fuskanta ba. Wato kamar waɗannan shekarun, waɗanda shekaru ne na da ya kamata a ce ya gina rayuwarsa, ya zama mutum wanda yake mai tunani, sai ka tarar cewa bai ma riga ya san ina ya fuskanta ba, wanda haka yana da tasiri wajen mustaqbalinsa da mustaqbalin al'ummar da yake rayuwa a cikinsa. Saboda haka ne yake da muhimmanci a dawo da matasa cikin hayyacinsu, don su zama na cewa sun san muhimmancin waɗannan shekaru na yarinta da ƙuruciya da samartaka, don kuma su san cewa a waɗannan shekarun ake gyara rayuwa da ta biyo baya idan an yi kyakkyawan amfani da shekarun, ko kuma a lalata su idan ba a kyautata amfani da su ba. To menene abubuwan da za su taimaka wa matasa da wajen ganin sun ci moriyar shekarunsu na samartaka ɗin nan, yadda rayuwa za ta yi kyau, rayuwarsu a ɗaiɗaiwa da rayuwarmu gabaki ɗaya a matsayinmu na mujtama? Abu na farko da zai taimaki matasa a kan wannan shekaru ya zama sun ci moriyarsu shi ne ya zama da cewa sun taso a cikin tarbiyya ta addini. Matashin da yake ganin wato yana so rayuwarshi ta kyautata, har ya zama zai iya ba da wata gudunmowa a tsarin shugabanci ko gudanarwa, wajibi ne ya zama cewa waɗannan shekaru na yarinta da ƙuruciya da samartaka ya sanya su a cikin tafarki mai kyau na addini, koyansa da kula da addini da sanin mutuncin na gaba da shi, kamar yadda Malam Dokaji ya ambata game da waɗancan samari da Allah ya ba mu labarinsu. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, wato wasu matasa ne waɗanda suka zama masu imani da Allah Ubangijinsu. Wannan imanin da suke da shi shi ne Allah ya sanya su a kan tafarki kyakkyawa. Allah kuma ya ce mana ya ƙara musu shiriya, wanda hakan ya ba su dama suka iya girgiza wasu manyan kafirai da wata daula babba cikin dauloli, har suka iya kawo canji a cikin wannan rayuwa. To matashin da bai san inda rayuwarsa ta fuskanta a harkar addini ba, matashin da bai damu da ya tsaya koyon karatun Alkur'ani ko kuma har ya kai ga haddace Alkur'ani, ya san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya san sauran ilmomi na shari'a, fiqhu da sira da tauhidi da makamantansu, ta ina ya san cewa zai iya bayar da gudunmowa ga rayuwar sauran mutane? Ta ina zai zama abun koyi wanda za a jawo shi har a bashi wani shugabanci a cikin harkar addini ko harkar rayuwa ko harkar siyasa ko wata harka ta ilimi, ko a bashi wani shugabanci a cikin wata makaranta, ko a ɗauke shi a bashi wani mukami da zai wakilci al'umma a cikin harkar addininsu ko rayuwarsu? Ba zai yi ya samu irin wannan tagomashi ba idan bai kula da addininsa ba. Baya ga wannan sai kuma kula da sana'a. Wajibi ne matasanmu ya zama cewa suna da sana'o'in da suke yi waɗanda za su taimaka musu wajen ganin sun san yadda ake juya taro da titi, a yi kasuwanci, a yi ƙwadago, a yi sana'o'i na hannu, a yi sana'o'i na juya abubuwa na production, waɗanda za su ba su dama ya zama da cewa sun san darajar kansu, kuma sun san cewa a cikin al'ummarsu suna da wata gudunmowa da suke bayarwa a halin tattalin arziki da yauƙaƙar arziki a hannun mutane. Wannan zai hana su shiga cikin duk wata sawarwara ko wani tashin hankali ko wani abu na rashin daraja ko wani abu na shaye-shaye ko harkokin daba da tara suka, ko kuma ka gansu a cikin harkar wato kalare na 'yan siyasa. Ba wanda yake shiga cikin wannan harkokin sai wanda ba yi da wani muhimmanci a rayuwarsa, wanda bai da wani abu da yake tunanin zai rasa idan an yi tashin-tashina, ko idan an yi rigima, ko an yi ƙone-ƙone, ko an yi sare-sare na daba. Amma duk mutumin da ya san in gari ya waye, ga harkar da zai yi, ga kasuwarsa, ga gonarsa, ga wurin sana'arsa ta hannu, to ba za ka ganshi a cikin waɗancan abubuwa na damuwa ba. Saboda haka akwai buƙatar matasan mu su dawo cikin hayyacin su ta fuskar su riƙe harkokin kasuwa da tattalin arziki da harkokin da za su saba musu abin da za su samu taro da titin da za su ɓatar. Wannan zai sa su daga nan su iya bayyana abin da suke da shi na wato capacity ɗaukar shugabanci, daga za su iya developing wato al'amuran da za su ba su dama su zama jagorori a cikin al'umma. Hakanan halaye na gari, ɗabi'u na gari, matasanmu suna buƙatar su dawo cikin hayyacinsu wajen riƙo da ɗabi'u da al'adu na gari, irin ɗabi'u da muka gada a cikin al'amuranmu da al'adunmu na ƙasar Hausa, al'adunmu na Hausa Fulani, al'adunmu na Musulmi, al'adunmu na 'yan Arewa, al'adunmu na masu karatun addini. Tun daga irin zantutukan da matasanmu suke, da irin hulɗoɗin da suke, da mu'amalar da suke da junansu, da irin yadda suke ganin mutuncin na gaba da su, yadda suke kula da al'adu da halaye na gari, wannan yakan taimaka wajen ba su dama a fara tsintsintan ɗaiɗai ɗinsu ana gwada su a cikin harkokin shugabanci da riƙo da siyasa ko mulki. Domin mutumin da ba a san halayyarsa ba, mutumin da ake jin tsoron yaya zai yi da dukiyar mutane idan an bashi, mutumin da watakila koda neman aure zai je za a ɗan ja ƙafa saboda ba a yarda da al'adunsa ba, ta yaya wannan za a ce ya zo ya riƙe kansila ko a sa shi a kwamitin masallaci ko a bashi shugabanci a wata jam'iyya ko a wani kwamiti na masu harkar kekenafai ko a ɗauko shi a sa shi a wata harka ta sulhu ko kwamitin manoma? Duk waɗannan ba za a fara tunanin a kawo shi a ciki ba, saboda ɗabi'un shi ba masu kyau ba ne. Sannan dole matasanmu su guje ma shaye-shaye. Duk wani abu da matasa suke gani wanda ke ba su sha'awa, wanda a sanadiyar shi za su auka cikin harkokin shaye-shaye, daga ƙarshe hankalinsu ya gushe, daga ƙarshe su zama marasa hankali ko su shiga cikin depression ko kuma har a kai ga an dinga ɗiba su ana kaiwa wuraren da ake yin ta'ahil wato rehabilitation centers. Wannan babu abin da zai haifar da matashi illa lalacewa da kuma rasa mutuncinsa a cikin al'umma, wanda watakila koda daga baya ya tuba, koda daga baya ya daina shaye-shayen, to za ka tara cewa akwai nau'i na rashin yarda tsakanin shi da sauran mutane. Duk abin da za a yi tara ce ai ka san tsohon ɗan shaye-shaye ne, babu mamaki. Ka san wanda ya saba shan ƙwaya baya warkewa, za a yi ta kawo wasu ƙa'idoji da za su nuna an barranta daga yadda da amincewa da tunaninsa. Saboda haka waɗannan abubuwan a ganina suna daga cikin abin da za su taimaka wa matasa su zama mutanen kirki waɗanda za a iya ɗaukar amanar shugabanci a basu. Malam Dokaji, Allah ya saka mishi alkhairi, ya sanya mana challenge, ya sanya mana ƙalubale, wanda a cikin ƙalubalen ya ambaci yanayin da muke ciki na waƙi'in rayuwarmu, cewa me yasa aka wayi gari galibin waɗanda suke riƙe da muƙamai na shugabanci suka zama cikin dattawa, wanda wasu sun ninka shekarunmu, a da can sun taɓa yi, wasu sun taɓa yi suna matasa, yanzu kuma suka sake samun dama a matsayinsu na dattijai. A cikin amsar da malam ya bayar yake cewa saboda matasan da suke rayuwa a yanzu suna nuna cewa su ba su shirya wasu riƙe shugabanci ba, don haka dattawa suke ci gaba da dawowa suna ƙara maimaita kujerun da suka hau, wanda ya kamata a ce sun yi ritaya ne, suna ta salati, suna ta tasbihi, suna neman gafara Allah samu su cika da imani a cikin shekarunsu na ritaya. Amma dole suka sake sako rigunansu na 'yan siyasa na shugabanni, suka sake dawowa, suka sake riƙe muƙamai ko suke ci gaba da riƙewa, saboda galibin matasan ba su san mai da suka fuskanta ba, ba su san cewa tenuwar su ce wadancan dattawan suke rike da ita ba to ina ga wannan matashiya ce ta kamata ta sa mu fadaka mu dawo cikin hayyacin mu mu gane cewa ashe lokaci yayi da ya kamata mu rike al'amuran shugabanci tun daga grassroots amma da bamu farka ba sai zamana cewa ba a yi da mu aina yake ganin mu a wajen daba siyasa a wajen tata akwati a wajen tara suka a wajen chaye chaye a inda ake hayaniya a gidajen kallon wasanni na kwallo kuma kamancin su anan muke karar da energy din mu anan muke karar da kudaden mu anan muke dasa gaba da kiyaya tsakankanin junan mu to musulunci ya tanadar mana hanyoyi da tsare-tsaren da zamu gyara rayuwar mu dan ta amfana musamman saboda waɗannan shekarun da muke jin ƙarfi muke da lafiya muke jin ƙarfin basira muke jin cewa mun isa sune shekarun da za su gina abin da zai biya bayan rayuwar mu a matsayin mu na ɗaiɗaiwa da kuma dukkanin al'umma masu hikima sukan ce wanda duk yake so ya san meye makomo ta al'umma to ya kalli rayuwar matasanta idan matasan sun kasance suna kan tafarki madaidaici to wannan al'umma ai mata bishara da cewa tana da mustakbali mai kyau idan ku aka taran matasanta sun riga sun zame daga tafarki madaidaici to wannan al'umma a tausaya mata kuma a tsoraci meye akiba al'amarinta wannan al'umma matukar ba a tashi an yi aiki na gyara matasanta ba to yana da wahala ta iya cimma gaci dan haka mu sani cewa tsarin shugabancin musulunci wanda ya ginu akan tsaida adalci ya ginu akan tsaida addinin Allah ya ginu akan at-tanmiyal ijtima'iyya wato social development samar da ayyuka da guraben sana'o'i da adalci a tsakankanin al'umma ta yadda arzikin ƙasa da harkokin tattalin arzikinta za su yalwata su yaukaka a cire barna a cikin al'umma a samar da kyakkyawan tsari wanda zai sa al'umma su zama suna bautar Allah suna rayuwa mai kyau suna cikin aminci suna samar da hanyoyin ci gaba da gyara ƙasa da alkintata da kawo ci gaba a harkokin rayuwa wannan tsarin yana daukan matasa a matsayin kayan aikin sa ne yana daukan matasa a matsayin stakeholders ne wanda suke da muhimmanci a wajen tafiyar da tsarin to amma idan aka laluba aka rasa matasan da za su rike guraben da ya kamata a ba su su rike to ya za a yi kenan dole sai dai wasu wanda ba matasa ba su zo su cike guraben da ya kamata matasa su cike idan aka rasa matasan da za su yi agaji aka rasa waɗanda za su karanta a makarantun islamiyya aka rasa alarmumi cikin matasa wanda za su ja baki wanda za su ja mu a salloli na yau da kullun da sallolin tahajjud aka rasa matasa waɗanda za su yi sana'o'i na yau da kullun da aka saba harkokin sufuri kasuwanci noma kiwo ayyukan tsaro ayyukan malanta da karantarwa da sauran harkokin rayuwa idan aka rasa waɗannan matasan babu shakka za a samu gidi babu shakka za a samu irin wannan karaya tattalin arziki za a samu na ƙasa a cikin harkokin yau da kullum sannan kuma wasu wanda ba matasa ba za su samu dama mai sauki su shige su mamaye waɗannan wurare da haka sai matasan su zama 'yan kallo da haka sai su zama suna can suna sharholiyarsu suna can suna ɓata shekarunsu ba tare da sun yi abin da ya kamata ba shi ne daga baya sai ka ga mutum ya shekara 40 45 ya dushi 50 amma bai san inda ya fuskanta ba abinda ya iya kawai labarin wasu 'yan ajinsu da wani babban mutum ko wani babban alarama ko wani babban mutum a cikin ƙasa an nuno shi a TV ko a social media sai ka ji yana cewa tare fa muka yi firamare da su wani wallahi dai 'yan ajinmu ne yana fara masa ce ƙarya kake ko ba ƙarya yake ba saboda lalacewar shi ta kai waɗanda yake faɗawa ba su iya fahimtar cewa ya aka yi kai ka ce ka yi aji da su Malam Mansur Farfesa Mansur ajin ku ɗaya a firamare a Yalwa kai kuma ga ka har yanzu a ƙazance
shi kuma ya zama babban mutum mai muhimmanci a cikin al'umma, to kai rakiya kai duniya kenan. Zaka sai mutane su gaza fahimtar gaskiyarsa. To ina ma matasa ƴan uwana nasiha, ina kuma ba mu shawara cewa lokaci bai kure mana ba, wanda duk ya san yana da matsala a rayuwarsa bai dauke ta da muhimmanci ba, ya marmaza ya dawo da kansa cikin hayyacinsa. Lokaci bai kure ba dan ka samu ka muri shekarunka na kuruciya, saboda gabadinka ta yi kyau, kuma ka zama wanda kake da kyakkyawar gudumowa a cikin al'ummarka a rayuwarka, wanda kuma bayan shudewarka za a ambace ka da ambato mai kyau. An nuna mun lokaci ya kure, za ka nan saurara na insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.